بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى يقار هذا مؤديد يو أصبر بيارك وطن جماد الثاني شكرا تدو الأهل الأربعين دشدا وندي دبقية وطن ديسمبر دوبي دعشن دخلو ميلادية. A wannan majalisi na mai albarka da muka saba muna karatu cikin littafin Ratul Aka na al-Imam al-Allama al-Hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi, in ba manta ba muna hadisi da suke bayani kan sallar Idi. Za mu tashi hadisi 154 wanda kuma shine hadisi na ƙarshe a wannan babi din. مالتي وعن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيدين حتى نخرج البكر من خجرها وحتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعونا بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. وانا حديثي دقى أم عطية سنة نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت تشي أمرنا يا أمر تشيمو تعني ثنا نفن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين مبتر أران إيدي العواتق وتماتا واندسكي يارا أماتا وذوات الخدور لكما واندسكي سنأنتاسا وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين سي أمر نيدا ما سحيلا سكورة تيم وتنسلنا مسلمي وتسأل أبايكينا. وفي لفظ أو لفظي أن نخرج يوم العيدين مثلا يا بام أمري مبتانا إيدي حتى نخرج البكر حرم مبتردة واتو بدروا من خدر هذا واتو لكن تدعك وتتكي لكن تدعكي متسترة وحتى نخرج الحيض كما مبتردة محيلة ما فيكن خلف الناس سيصدم سنا بايا ما سسلة فيكبرنا سوما سهينا سركين كبر بري بتكبيرهم دا كبر برن دا مسلمي كي ويدعونكم سما سنائن الدعاء بدعائهم دا الدعاء سو يرجون بركة ذلك اليوم سنا فاتا سام البركة والنرانا من البركة وطهرته دا كما سأركك دا أكي سام دا والنرانا دا قدكا أبن دا أبنجي كي سأركة مسلمي دا شي. Wannan hadisi kamar yadda muka ce shine hadisi na ƙarshe da malai ya kawo mana a wannan babi. Kamar yadda kuka ji, hadisi ne wanda yake bayani kan yadda manzo Allah ya rika yin gayya, yana cewa a fitar da ƴan mata da kuma ƙananan ƴan mata da kuma manyan ƴan mata. Lafazin al-awatiq jami'i na al-atiq. Al-atiq shine farkon wato gaban farko na balagar mace lokacin da za a fara hana ta ta ninka yawan mu'amala da jama'a na waje wanda ba suke ba dama su ganta ba tare da wato sun aure ta ba ko abin da ya kamata da wannan ta. Wannan sune al-atiq. Farkon lokacin da mace ta zama ta balaga, a lokacin nan kuma su Larabawa suna al'ada nan su samu mata da wani waje da zai zama yafi dacewa da mutuncinta, sai a kange ta a wani waje, a wani masuturi, wani waje da zai kange ta ya ba ta sutura, wanda idan aka mata irin wannan sai ake ta kuma zawatul khudur, wacce aka mata wani sutura aka mata wani waje da zai zama yana suturce mai irin wato shekaru irin nata wanda bata budurwa ce bata yin aure ba. To kaga a bisa dabi'a a su waɗannan al'awatiq da kuma zawatul khudur wato a dabi'a nasu a wannan lokaci suna kasange su ne ba sa barin su fita sai yayin da wato fitan yake ya zama fita ne mai muhimmancin gaske. Suna ganin wannan abin ya fi dacewa da kunya na mace ya kuma fi wato kiyaye musu karamar su. Zaka ba sa fita sai saboda wani abu mai girma. Amma shi gashi manzo Allah anan yana bada umarni cewa wato a fitar da waɗannan al'awatiqin waɗannan matan mata wanda suke farko-farkon balagar su da kuma zawatul khudur ƴan mata wanda suke sarka sun balaga har an ba su waje ma da za su rika zama suna kange kansu. Madana yana cewa a fito da ire-iren waɗannan su fito su halarci sallar Idi na musulmai. A wata ruwaya ita Ummu Adiya take cewa sai nace ya Rasulullahi ihdana la yakunu lahazil ba. Ɗaya daga cikin mota kila ba ta da kamar hijabi ya ta sa su tira da zata su tuce kanta ta tafi masallaci da shi. Sai manzo Allah ya ce li tulbisaha ukhtuha min jilbabiha. Yar uwarta ta ba ta aran mayafa ta daura ta yafa ta tafi wannan masallaci. Wannan kaga yana nuna wato girman sha'anin wannan umari da manzo Allah yayi. Na nuna cewa lallai mata babar su ake a baya ba yayin da sallar Idi ta kama ana buƙatar su fito su tafi sallar Idi. Malamai suna da sun kusan ittifaki akan cewa babu laifi ga mace wacce take tsohuwa ko wacce take tana yawan yawo har saba ana ganin ta jama'a ba sa wato sha'awanta irin wanda za ka ga ita tana irin saye da sayarwanta a waje ne ko a irin wannan kuma ta girma da ba yarinya ce ba dan wancan lokaci ko sai irin wannan sana'o'i galibi ba yara ne ke yi ba manya ake samu suke yi irin sana'o'i na waje haka da sauransu da zai zama sana'a alaka da mata almutajalla da kuma duk wata mace wacce take a ɗabi'ance har jama'a sun riga sun saba ita ba sa ganin idan sun ganta ma suna jin wani abu a jikinsu na sha'awa. To wannan duk malamai sun yi ittifaki akan cewa mace mai irin wannan ɗabi'a za ta iya fita ta tafi masallan Idi. Wannan shine magana na Imam Abu Hanifa, magana na Imam Malik, magana na Imam Shafi'i. To amma kuma su waɗannan malamai guda uku su sun wato kyamaci mace irin wanda aka faɗa a wannan hadisi ƴan mata farko kan balagar su da kuma mace wanda suke sun balaga namiji zai iya kallo hayyar sha'awa. To suka wato karhanta suka ƙi waɗannan mata yayin su fita sallar Idi duk da an samu hadisi amma suna da abubuwa wataƙila suna ganin yanzu yanayin zamani ya riga ya canza ba dole bane wato a wancan zamani abinda manzo Allah ya bari yanzu kuma a ce za a bar mata su rika fita sallar Idi a haka. To amma shi imamu Ahmad da wato imamu Ash-Shafi ɗaya daga cikin ruwayoyinsa da yake da shi game da imamu Rafi'iyya ya hikaito gare shi da wasu daga cikin malamai muhaqiquna su gabaki ɗaya sun ce har ma ƴan mata su ma babu laifi su fita bal mustahabbi ne ma su fita. Wannan shine zabin Ibn Taymiyya, shine zabin Ash-Shawkani, shine zabin Albani, shi ne zaɓin su Sheikh bin Baz, shi ne zaɓin su Ibn Uthaymeen. Da yawa daga cikin malamai suna cewa wannan hadisi hujja ne a wani ababin, wato hujja ne fi mawridin niza', hujja ne da ya zo a abinda ake saɓani a kansa cewa manzo Allah ya ba da umarni ƴan mata su fita. Saboda haka bai kamata a kawo a bujar da mahadisi saboda wani tawilai ba. Duk magana cewa zamani ya riga ya lallace yanzu wani tawili ne yanzu ake nema a yi. Amma dai shi manzo Allah gashi kai tsaye ya ba da ƴan mata har farko-farkon balagar su ma da kuma wanda suke sun riga sun nuna sosai aka ce su fita su tafi su je su sallar Idi. Saboda haka su waɗannan malamai irin su Imam Ahmad suka ce mustahabbi ne istihbaban aziman, mustahabbi ne mustahabbi mai girma waɗannan mata su ma a ce su fito zo su tafi sallar Idi saboda su halarci wannan alheri na musulmai baki ɗaya. Kamar yadda na ce su irin su Imam Malik ba wai haka ne suke ganin suka karhanta ba, irin su Imam Shafi su Abu Hanifa suna karhanta mace ta fita saboda hadisin Aisha kamar yadda ke cikin sahihaini tana cewa law adraka rasulullahi ma ahdatha an-nisa'u lamana'ahunna kama muni'at nisa'u bani isra'il. Tana cewa da manzo Allah yanzu ya ga abinda mata suka farar suna yin ado za su tafi masallaci suna yin wasu shiga suna yin wasu abubuwa da bai dace ba ita inji a ganinta to da wataƙila manzo Allah ya hana su kamar yadda aka hana rawatayen banu Isra'ila zuwa masallaci sanaka su waɗannan suna gani yanzu yanayin zamani ya riga ya ciccanza suna ganin abin da yafi dacewa kuma da ma hadisi abin da yafi dacewa musamman in dai ba sallar idi ba a mace in sallar jabi ne kawai take son ta yi to tayi a gidanta yafi lada kamar da aka sani akan ta ce za ta fito masallaci in za ta fito masallaci kuma ya halarta to amma yanzu wannan masallar ana magana kan sallar idi ne a da kuma sallar juma'a wataƙila to wannan magana na Aisha akwai amsa da malamai ce ba ta ita kanta suna cewa to ai koda manzo Allah shi bai riski waɗannan matan ba waɗannan matan suka zo bayan ya riga ya wato koma ga Allah to koda shi bai riska ba to amma shi ubangiji ya san wannan shi manzo Allah ai ba shi ke hanawa ke bada umarni ba shi ma ubangiji ne yake in ya bada umarni sai to ya faɗa mana umarni da umarnin ubangiji ya hana mu kuma da hanin ubangiji to ubangiji kuma ya riga ya san abin da zai zama zai faru nan gaba idan da wato hanin wani abu ne da ya kamata ya shafi al'umma baki ɗaya kamar da Aisha yake tsammani to da ya kamata a ce tunda Allah ta'ala shi al-alimu ne al-khabir ne ya san komi ya san me zai faru ya san masu lalacewa to da shi kenan sai ya sako da shari'a cewa to wannan shari'an mazala wato yanzu ka ce in dai an riga an sami lalacewar mata shi kenan a hana su kuma kaga ba a samu wannan ba shi yasa zaka ga duk da kishi na Umar ibn Khattab amma bai iya hana bai da wata hujja da zai hana matarsa Atika matarsa ce kuma yar uwarsa ce Atika ibn Zaid ibn Nufail Atika binti Zaid ibn Nufail al-Adawiyya yana sanya hana ta zuwa sallan jami'i sallan masallaci amma bai ji dama ya hana ta saboda yanayin hadisi na manzo Allah ba yanda za a yi Umar kusan ba zai yi manzo Allah wato kana tsaye a hadisinsa ba to har ake ce mata Umar fa da alaba baya jin dadin mutunki baya jin dadin wannan fitan da kike yi sai ce to ko zai hana ni fa ku tambaye shi me yasa yake hana ni sai yake cewa eh to ai akwai hadisi an ce akwai hadisi da bazan yake cewa la tamna'u ima Allah masajidallahi ji to ashe tunda akwai hadisi a bar ni ci gaba da zuwa abuna wato ashe kaga duk wannan abin da Aisha take tsammani to duk wannan ba shine ba saboda manzo Allah ta'ala ya riga ya sani in manzo Allah bai sani ba to amma kuma Allah ta'ala zai tsinka yadda shi cewa wannan abin zai zama matsala nan gaba da aka sai a hana to kuma anan manzo Allah bai hana ba wanda kuma Allah ta'ala haka ya bari Allah ta'ala manzo Allah ya koma zuwa gare shi bai hana wannan hukuncin ba sai aka zo a zo a hana wannan zai zama an takura ko kuma ana kokarin ammar hadisin manzo Allah ba yanda yake ba saboda haka abin da yafi inganci shine wato mataye babu lafi su shirya su ciya su tafi sallar idi wannan shine ra'ayin da yafi nuna wato goyen bayan hadisi musamman kuma gashi a hadisin kuna ganin hatta mai haila ba sallar za ta yi ba amma gashi aka ce ta zo ta fita to ba ma mai haila ba a cikin mata wanda aka fi wato tsoron kar su fita su zama za su mutane matsala sune ba wanda suke farko bukan buranna wanda suke yanzu suka zama suka balaga din da kuma wanda suke sun riga sun balagan ma sun riga sun san abin da suke bukata a jikin dan namiji ma san abin da suke bukata ko da dai ba taba yin auren ba to ire iren waɗannan duk kashi manzo Allah ya ce duk su huto to kaga ashe wato abin ba al'amari ne ba akwai wata hikima da yasa aka ce su fito wanda yake wannan hikiman ta dara hikiman da mu zai sa a ce kuma kasa fito din wannan hikiman ta dara haka kamar yanda wannan hikiman da ya sanya aka wato ba aka ba musu halal su ji ake haji wannan hikiman aka yasa aka bari su ma kuma shi ma kuma anan aka ce kuma su fito su yi wani sallar idi saboda hikima na ana buƙatar musulmai duka su haɗu tare da juna su tarayya wajen murna da juna a wannan rana kuma su albarka kuma kamar yadda Ummu Atiya ta faɗa a cikin hadisin su dinka yin kabbar bari da kabbar barin musulmai suna yin addu'a da addu'a musulmai kuma su samu albarkan wannan rana samu albarka a wannan rana kuma su samu tsarkaka da ake samu a wannan rana to kaga wannan shine babban hikima da yasa aka shar'anta su mata su fita har ma gashi kuna gani a bazala yana cewa tulbisaha ukhtuha min jilbabiha wanta ba ta da wato mayafi to wani wata ta ara mata mayafi har aka ta aro saboda haka to shi kaga abu ne wanda yake an kai mutuka kware da gaske wajen bada umarni mata su fita saboda haka bai halatta ga wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe ba, kawai haka nan saboda kawai waɗannan manganno waɗannan malamai da suka yi duba da abin da suka yi duba ba dan muna wato tuhumar su da san zuciya ba, to amma dai hadisin mazala shine gaba, mazala ya riga ya yanke kat a wannan masalar, ba wanda yake ya kamata wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe da ya kamata ya zo ya hana wannan mata fita zuwa wajen sallar Idi, saboda kawai yana ganin wani malami ya faɗa alhali ga yana da hadisi ƙarara, kamar yadda aka sani ba a kokarin gwara hadisin manzo Allah da kuma magana wani malami, magana wani malami yayin da wani fatawa wata fatawa ya zame, to kuma ba a tsayawa ana cewa magana sai an yi saɓa tsakanin maganar manzo Allah, maganar manzo Allah ita ce abin wato gabatarwa, ba sai ana kawo tawilai ma mutaassifa ba wacce nake asin baude ko kuma a sa'a manasi na sarihi wanda wannan ba hanya ce ta magabata ba bal hanya ce ta wanda suke gaba wuta da kuma bacewa da kangara. Allah ta'ala ya kare mu duka. Sai dai duk da nan an ce mata su fita, kaga anan ba ana magana wai mata su fita yanda suke bukata ba, wannan shine inda asalin batun yake, a bar su fita amma kuma ba wai an bar su fita ne su yanda suke bukata ba, su ma idan sun yi imani da Allah ta'ala nan karshe to bai halitta su fita yanda suke bukata ba, yanda kawai za su kamar suna wani biki ba. Wannan hadisi na atika din nan dai mazala da yake cewa kar ku hana bayin Allah su fita zuwa ga masallataiya na Ubangiji, la tamna'u ima Allah masajidallahi, kamar da yake cikin musannad Imam Ahmad da musannad Abi Dauda, sai mazala yake cewa wal yakhrujna tafilatin, idan za su fita su fita tafilat, at-tafila shine su fita a cikin wato yanayin asalin suran jikinsu ko kuma asalin yanayin wato tufan su ba a sanya dan turare ba, yanayin asalin yanayin kashin jikin su to kasa ƙara komi kasa sa wani turare wanda zai zama ya dauki ya kuzi hankali, tafilat shi ne su shiga su fita ghairu mutatayyibat, kasa sa turare kuma ghairu mutabarrijat, ka kuma su wani shiga da zai dauki hankalin namiji, to kaga wannan shine doka na farko ga duk mace in za ta sallar Idi, in dai zaka sa wani turare da zai daki hancin wani bawan Allah to yazo wani abu da tayi haramu tayi. A wani hadisi ya ce sahih Muslim mazala na cewa ayyuma mar'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'na al-isha al-akhirah, wannan ana magana kawai sallan zuwa sallan masallaci ma, mazala ke cewa ko duk mace ta zo ta yi wato amfani da wani turare ta turare jikinta da shi har ya zama ana ji to kuma kar ta zo ta halarci sallan isha da muka yi, wanda kaga ashe mazala ya riga ya hana wannan, to shi ma wannan dokar tana nan cewa yayin da mata za su fita su yi sallan Idi haramu ne su sa turare, in kuma take ta sa turare jama'a duk inda ta wuce ana wannan turare yana dukan hancin mutane, to lalle abin da tayi zina ne ji manzon Allah, wayya zaniya tayi zina ce inji kamar da manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi tabbatacce. Sannan kuma daga cikin abin da wajibi sai lazumta shine su lazumci lulluɓi, kun ga a cikin hadisin ai manzon Allah da sai bai ce wace mace da lulluɓi ka ta jiji da haka ba, sai ya ce litul bisaha ukhtuha min jilbabiha, ashe in babu shi ga sai takura kenan, in babu ba yafi shi kenan sai takura, in kuma da ba yafi ko da wani wata ce za ta ana mata shi kenan to babu lafi, wannan wajibi ya yi za ta tafi sai ta sa ba yafi ta sace ta cikin ta baki daya. Sannan kuma abu na uku shine wato ya zama kar a samu ikhtilati tsakanin ta da ikhtilatin da za ta wanda za ta iya raba kanta da wannan ikhtilatin, yanayin shirya magabata wajen tafiyar mata irin wannan matafiya kamar masallaci iri irai ko abin da ya kama da wannan, sai mazan su zama su ne tsakiyar titi su kuma mata suna gefe, wannan shine ka'ida na magabata, ba a zawa a ce kawai haka nan bari a je kawai haka a ringa bangazan juna haka babu kan gado haka baki daya, a'a maza su zauna a tsakiya su kuma mata su zauna a gefe su tsaya a gefe gefe da gefe shikenan, kowa kuma sai su da kansa. Annabu na hudu kuma shine gadul basar, ya zama yayin da suka fita kuma su ma sun rantsa idan su kamar da aka manima maza su ma sun rantsa idan su, to su ma wanzu wannan wajibi ne a su ma wato matan su rantsa idan su. Abu na biyar shine kuma idan suka tafi kar su zama suna daga wato muryar su da hirarraki, a'a wannan dole su dinga sudda muryar su kar su yi magana sai abin da yake zama dole, ka kuma zuwa ya si magana san ga wani wanda suka san shi sai suna gaisawa suna karere muryoyin su yana dai mata suka saba suna yin irin wani dabi'u ya dabi'a haka a kawai an tashi za a gaisa ko da san wani suka gaisa haka babu wato mu da yake babu yabo ba falsafa amma ka zo falsafa ku ba'na bil qawli fa idma'a alladhi fi qalbihi marad kawai shikina a dinga shiga wasu maganganu ana karere murya ana wasu abubuwa har shikenan wato maganan ta dauki hankalin wanda ke nesa ya kuma yana kallon kuma tufan da ta sa sabu ne ko ba sabu ba to kaga dai yanzu a shiga wasu abubuwa kuma da ba daidai ba kenan wannan yana maganan karsi wanka su tafi haka nan kamar yadda muka hadisi ya gabata wannan baya nuna wai ba za ta yi wanka ba ko za ta sa tufa sabu ba abinda kawai yake magana shine shi ba za su bayyana wato adan su a zahiri ba za su shiga shiga mai mutunci ne amma kuma babu laifi in an gani an fusan cewa wannan hijabi sai hijabi ne sabo wannan babu laifi in an ga tufar jarsa an san wannan tufa tufa ce tufa ne wanda yake a wato mai kyau wannan babu laifi sai dai kuma wajibi ta su ci cikin ta baki daya su ma kuma wajibi maza yayin da mata suka fita kuma su ma su rutsa idan su har الوكيع وكيع ابن الجراء الرؤاسي هنا بعد الأبادي ماذا مس سفيان الثوري سفيان ابن سعيد الثوري كمان ذي ذو أشياء تفسير عن ابن الجوزي لو سول قتل تفين ما لمي يكشوا خرجنا مع سفيان الثوري من فتنا سفيان الثوري في يوم عيد أرانا إيدي فقال تيتي إن أول ما نبدأ به في يومنا غض البصر غض أبصارنا yace farko an fita shine babban malamin shi a taurin daliban sa suna sun bara masa baya za a tafi sallar idi yace to farko abinda za mu fara yayin da mu sai sallar idi shine mu rutsa idan mu to shi kaga shi mata tun a wata zamani idan suna yin shiga shigan su daidai wa daida kuma babu laifi idan an ga su za a wata ila a ga kaya ne suka sa dai sabon kaya amma dai ba kuma wanda zai zama ya mammatsa ko ina ya zama ya bayyana tsaracin su ba a duk da haka akwai mayafin akwai komi akwai kaza to amma dai wataƙila kaga hijabi ne wanda yake a ka iya cewa sabo ne ko kuma yana da riƙe ko abin da ya kama da wannan saboda haka wannan shine abin da ke wajibi ga maza Hassan ibn Abi Sinan ya tafi ya dai sallar idi da ya dawo sai mata shi take cewa mata nawa ka kalla yace mata nawa ka kalla ka san mata wataƙila ita mata je mata shagaltu da yi masa abinci to kaga anan yaje yace ya ga mata da yawa ta ke kaga abincin bai kyau ba yace mata nawa ka kanda kam imra'atan hasna qadra aita haka tace masa sai yace ma nazartu fi iba illa fi ibhami min bukharatu ila an raja'tu yace kin ga wallahi ni ban ido na bai ketare kallan babban yatsan nan tawa ba lokacin da na fita har lokacin da dawo zuwa wajen ki wato kawai kallon kasa kawai yake abin sa shi ba wa Allah bai kalla kowa ba sai ka tuka ga wannan da yana nuna maka yana matan suna fita a lokacin magabata kuma in suka sa wani abin da yake kaya ne wanda yake a iya cewa sabo amma kuma sai su cikin su baki daya saboda yanayin duba da wannan yanayi rana ce ta farin ciki da wato annashuwa da ake son kowa da kowa ya zama ya fitar da farin cikin sa wanda kuma sa sabon kaya daga cikin alama na annashuwa da farin ciki to magabata yanda suke yi shine kuma sai su zama sun wato rutsa garin su ba su tsayawa suna yawan dogon kallo ga mata din ba kamar yadda mu matan mu yanzu suke fita za ka gani an yi wasu abubuwa kuma ana ta kokarin nunawa ba wanda wannan ba daidai bane bai dace da mata masu mutunci ba bai kuma dace da wanda suke sa da kunya ba Allah ta'ala ya kyauta sai Umma Aqiya ta ci gaba da cewa har ma manzo Allah ya yi mana umarni mu fitar da wato masu haila su masu fita su je su halarci wannan sallah din yace fa wa hatta nukhrij al-huyadha fa yakunna khalfan nasi sai zama matan su zama suna bayan masallata wato su matan suna bayan masallata su ko masu haila suna bayan matan kenan akai kamata ya zama kada zama an hade wannan yana nuna maka cewa ita ce sunna kada zama mata su zama suna gaban masallata kaga wannan zai kara dauka hankalin maza mata zama suna bayan masallatan sannan kuma su kuma masu haila kuma zama suna bayan mata wannan shine abin da ya kamata wato ya zama tsaka yanda zai zama sahu tsakanin mata da maza din idan mata su ne ke bayan wannan sai mata ce fa yukabbirna bi takbirihim wa yad'una bi du'a'ihim sai su rika yin kabarbari da kabarbarin musulmai kuma su rika yin addu'a da addu'o'in su wannan kaga yana ƙara nuna maka wato a wannan rana ranar Idi to ranar kuni da ake bukatar a yawaita yi ma ubangiji kabarbari ana girmama shi ana kuma girmama ambatansa ana girmama suna ambatan sunayensa saboda haka musamman in ya zama ma sallan layyane kar kuma ta kuma akwai kabarbari da ake yi tun da lokacin da ashatul hijja ta shiga akwai kabarbari da ake yi sannan kuma daga lokacin da kuma ranar arfa ta yi har zuwa la'asar na ƙarshen ayyamu a tashriq ana kuma yin kabarbari da ake yi na bayan sallar farilla kamar yadda aka sani akwai ayyamu akwai kabarbari da ake kira al-mutlaqa akwai kabarbari kuma da ake kira al-muqayyada mutlaqa shi ne wanda za a ta yi tun lokacin da wannan watan ya shiga mai albarka a ta wato girmama sha'anin ubangiji ana yi wato yabansa ana girmama shi da ambato kamar yadda Allah ta yake cewa yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumat su ambaci sunan Allah a wannan ranaku wanda suke wasanannu ne kuma Allah ta yake cewa tukabbirullaha ala ma hadakum saboda ku girmama shi akan abin da ya shiryar da ku saboda haka wannan takbiri mutlaqai da ake yi sakakkun takbirai wannan daga lokacin da wato wannan wata mai alfarma ya shiga na Dhulhijja to daga wannan lokaci za a koma ana takabbari ma Allah ta'ala ana girmama shi har zuwa lokacin da za a ce wato ranar arfa wanda ke mu nan malikiya ba ranar arfa muke cewa ba za ku ga wani abu muke da azhar ake farawa ba da asuba da ranar arfa ba banda wannan kuma sai takbiri na muqayyad takbirai da ake yi bayan sallar farilla bayan sallar farilla ko ce bayan salloli da ake yi bayan salloli da ake yi da zarar an sallame kusan ana yin kabarbari da ake yi na ayyamut tashriq wanda malamai mu anan malikiya galibi da azhar na ranar sallah ake fara yi din duk da ba wannan shine ba abin da yafi daidai ba abin da yafi daidai tun ranar tun da asuba da ranar arafa ake farawa kamar yadda kira za mu zo mu karanta hadisi akan wannan akwai wasu daga cikin malamai da suka inkarin kabarbari da ake yi wannan muqayyad wanda aka da bai shi salolin farilla irin su al-Imam Muhammad ibn Ali Shawkani irin su al-Muhammad ibn Sadiq Khan al-Qinnawji da su al-Bani da su al-Wadi'i da su al-Halabi Allah ta'ala ya ji kasu rahama duka sun kokarin cewa kabarbarin da ake bukata kawai a wannan ranaku masu albarka shine kabarbari ba su wala sai lokacin sallah ba cewa za a ayyade shi da lokacin sallah wani suna ganin ba daidai bane kuma wato babu hujja akan haka to amma gaskiya wannan ba shi wannan ra'ayin nasu ba shine ra'ayi na malamai ba malamai duka in an je an duba littafai na malamai duka sun yi ambaci wannan kabarbari din da ake yi bayan sallah kusan ba a san ma wani malami da ya sarraha cewa ba daidai bane in ba waɗannan malaman ba ba san wani malami watakila malaman da aka sani sun fasaraha wannan sune Hammad ibn Abi Sulaiman al-Ash'ari da Al-Hakam ibn Utayba daga cikin magabata amma dai su ma waɗannan malamai guda biyu in ba su ba duk sauran magabata abinda suka tafi zuwa gare shi shine banda takbiyar da kabarbari da ake yi mutlaqai to kuma ana yin kabarbari da ake yi bayan salloli wannan abu ne da aka samu daga magabata kuma an samu daga sahabbai ba a san wani wanda ya saba daga cikin sahabbai ba an samu daga Ali bin Abi Talib an samu daga Abdullahi dan Mas'ud an samu daga Abdullahi dan Abbas an samu daga su Abdullahi dan Umar da sauran sahabbai ba a san wanda ya saba a wannan babi ba ruwayar ake da ita daga Ali bin Abi Talib ana rawaitowa ta hanyar Shaqiq Abu Wa'id Shaqiq ibn Salama daga Ali bin Abi Talib kuma ana rawaitowa daga Abdullahi bin Habib Abu Abdurrahman Sulami daga Ali bin Abi Talib cewa kana yukabbiru ghadata Arafah yana yin kabarbari da asubar ranar arfa ila salatul asr fi akhir ayyamit tashriq har zuwa salatul asr na karshen ranakun fararen ranakun nan da na bayan sallah to wannan hadisi wannan wato ya tabbata ce zuwa ga Ali bin Abi Talib wannan kaga cewa yana farawa tun daga asar har zuwa kuma daga asuba da ranar arafa ba zai yanke wannan kabarbari ba sai yayin da wato salatul asr ta yi na karshen ranar ko ta tashriq kuma wannan shi ake rubutuwa daga wato Abdullahi dan Mas'ud da sanadin ingantacce hadisin yana riwaya tana cikin duka wannan riwaya tana cikin Musnad Ibn Abi Shayba ake rubutuwa daga Abdullahi dan Mas'ud yana cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar wallahi alhamd kamar yadda muka saba muna jin wannan kabar bari din sannan kuma shi ake rubutuwa daga Abdullahi dan Abbas riwaya tana cikin Musnad Ibn Abi Shayba da Al-Awsan Ibn Al-Munzir da kitabu salatu al-ilayna al-mahamili da kuma as-sunna al-bayhaqi da kuma fadail al-awqat na al-bayhaqi da haka daga Abdullahi dan Abbas cewa yana yin kabbara daga sallan azza sallan asuba na ranar arafa har zuwa karshen ranaku na at-tashrik baya yin kabar bai daga magariba daga lokacin al-asr din nan shikenan yana cewa Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar wallahi alhamd Allahu akbar wa ajal Allahu akbar ala ma hadana wato kaga ba wai dole sai kai wanda muka saba yi inda zai zama dama mu a malkiya ma Allahu akbar su uku ake yi wanda shi ma wannan ya tabbata babu lifi kace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kai zamu kuma kace Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar wallahi alhamd ka kuma samu ka fara kace Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar wallahi alhamd Allahu akbar wa ajal Allahu akbar ala ma hadana wannan ruwayoyi duka suna cikin Musnad Ibn Abi Shayba suna cikin Al-Awsan Ibn Al-Munzir suna cikin Sunan Al-Bayhaqi Fadail Al-Awqat na Al-Bayhaqi ya cikin Kitab Al-Ilayn Al-Mahamili yana cikin Akhbar Makkah na Al-Faqih da sauran littattafai na malamai wannan shine abin da ya tabbata daga aikin magabata saboda haka wanda yace wannan kabar bari ya kokari cewa bid'a ce to bid'a ce ba abin da yake ba daidai shine wannan kabar bari sun tabbata daga aikin magabata kuma ba a san wani malami da ya sa'a ba ijma'i ne inji Ibn Taymiyyah na sahabbai da wanda suka bi su da kyautatawa cewa wannan kabar bari ya kamata a rika yin su a kuma raya su da yin su wanda wannan shine wato sunna kaga nan wannan kabar bari kamar yadda muka faɗa muka ce ana farawa ne da asubar ranar arafa ba kamar yadda mu abin da yafi wakana wato aikin mazhabin ban mu ana farawa ne da azhar Ibn Uyayna yayi bayani kan dalilin da yasa watakila mutanen Bajir suke yi da azhar saboda a lokacin wanda suke aikin haji sun shagalta lokacin arafa din duka suna sun ci gaba da yin wannan talbiya da ake yi to yayin da suka zo suka yi ujifa kaga daga nan shikenan talbiya ta riga ta yanke shikenan sai su zo su ma sai su ci gaba da yin wannan kabar bari da muke yi mu da mu je aikin haji ba to shikenan wasu lokacin malamai kuma sai suka dauki wannan sunnah a matsayin haka da za su ke yin ba baki daya ita wannan kabar bari su wannan kabar bari din wanda wannan kuma ba daidai ne ba abinda ya dace shine wato a fara yin kabar bari tun wato ranar arafa da asubar ranar arafa din ake fara ka wannan kabar bari da muke yi mu sai a daza wannan ba daidai ne ba abinda ya dace shine mu yi yanda abinda aka samu daga magabata wannan shine magana na Imam Thawri Imam Ahmad Imam Abu Thawr magana Muhammad Ibn Al-Hasan Al-Shaybani da sauran malamai da yawa akwai risala da muka rubuta cikam akan wannan mas'ala muka sanya mata suna hidayat dawil khairat fi sihbabi takbiyat at-tashriqi aqib as-salawat risala ce wacce bata wuce shekara wato shafuka 40 ba na zamanin kamar shekara 3 ko 4 baya na zamanin 3 ko 2 na ji mun kamar na rubuta risalan shekara 1442 Zulhijja na gaba tabidi a cikin Muharram na shekara 1444 kenan nake ji mun shekara 2 kenan yanzu ko shekara 2 da yan kai kuma na san risalan tana nan muna yawan turawa kusan dalibai da yawa sun same ta a hannu ana karantawa na'am sai mala sai Ummu Adiya tace yarjuna barakata zalika al-yawmi wa tuhuratahu matan suna wato fatan su sami albarkan wannan rana wato ta yadda za su zama suna kabar bari da kabar barin musulmai suna yin addu'a da addu'an su suna neman su sami albarkan wannan rana kuma suna neman su sami tsarkaka na wannan rana wannan kaga yana ƙara nuna maka cewa wato wannan rana na idi rana ɗanaku ne masu albarka bararku ne kuma da a cikin su akwai tsarkaka daga laifi daga wannan ne yake nuna maka cewa wato a shi kaga ba karamin asara ce mata sake yi a wannan rana ba ranaku da zaka gani ranaku da ya kamata mu ci gaba da fata na gari ga ubangiji muna fata ubangiji ya ƙara tsarkake mu daga zunubanmu ya ƙara kuma yi mana tagomashi bi fata na samu rahaman sa wa za ka samu a daidai wannan lokaci wasu matasa kamar shedan ya musu tsari za ka san kuma suna yin wasu abubuwa har suna kira rashin kyautawa da suke da rashin tarbiya suna kira shi kamar wani rogo da sallah da suke raba ma kansu kaga wannan ba daidai ne ba saboda kaya da malamai shine duk abinda duk wani lokaci da kaje an rubanya mishi lada an ce lokaci ne mai alfarma mai albarka da ake sa ran za a sami wani rahmar ubangiji kuma a samu tsarkaka daga laifi to idan kaje kai a wannan dai wannan gaban kaje kai laifi to kuma zai zama zanubin naka kuma ya sha mu akan sauran lokuta kuma kamar wanda yaje aikin haji ne da yaje aikin haji sai zama yana wato yana kuduce wani kangara a wurin wani daki mai alfarma to zanubin da yayi a wannan wajen ba zai yake da zanubin da yayi a wajen aikin haji wajen wato daki mai alfarma ba haka zalika lokuta masu alfarma irin lokuta irin waɗannan da Allah ta'ala yake wato yi ta goma shi ga bayin sa to a dai lokacin ko a samu wani shi kuma kangararre ya je yana kangara a wannan waɗannan kwanaki ko waɗannan lokuta to lallai shakka babu wato zanubin za ta zama ta fi akan sauran zanubi da yayi a wasu lokuta da wanda ba wannan ba Allah ta'ala ya kyauta Allah ta'ala ya dawo mana da matasan mu su gane abin illan abin da suke yi Allah ta'ala ya shirya mana su to wannan shine wato karshen wannan hadisi wannan babi da muka karanta sai dai wasu ƴan masalawi da zamu ƙara kokarin dawo da su saboda mu cika shi a babin masala ta farko da wataƙila ya kamata mu ƙara tattaunawa shine sallar idi ana yin ta kaga abinda muka gani a waɗannan hadisai duka manzala yana fita ne yace a gangami a zo mata maza da mata a zo a sallar idi a tare a jami'i to sallar idi ya halatta a yi sallar idi kuma ba a jami'i ba daidai ku wataƙila in an samu larura ko bukata shakka babu duka kamar yadda muka ce idi kamar juma'a ce makasuri ne a wannan rana a tattaru mutane da yawa su taru su sallar idi ba makasuri bane a ce kowa ya dashi shi yasa ma za ka gani muka ce sunna ita ce kowa da kowa ya haƙura a ji a samu masallaci ɗaya a gari ɗaya a sallar idi wannan shi ta ce sunna ka a zo a dangarar da masallatai da yawa saboda makasudi ne a taruwan nan wannan zama jama'a sun tsere ma juna kewa kuma an ji daɗin kowa an ji daɗin tarayyar juna to wannan abu ne makasudi to sai dai in a larura misali kamar lokacin corona kun san lokaci ne da a wannan lokaci ba a samu an tafi sallar idi ba to ya halatta a yi sallar idi ku kuma saboda bukata kawai mutum ya je sallar bai samu sallar idin ba da ya dawo sai shi da mutanen gidansa ya ga suna da ɗan yawa ya ga to bari su zo kawai su sallar idin su a tare wannan ya halatta a yi haka ko bai halatta a yi haka ba wasu daga cikin malaman malikiya da kuma shafi'iyya da hanabila suna cewa babu laifi mutum zai iya yin sallar idin sa shi daya zai iya sallar idin shi daya sawa'un shi kadai ne a gidansa ko matafiyi ne ko bawa ne ko mace a cikin gida suka ce wannan duk babu laifi sannan kuma idan yasa aka samu wasu mutane ba su samu shi sallar idin ba suna ta kuce musu suka ce to babu laifi a iya sa iya samu su ma kansu jami'i su sallar haka wannan daga cikin malaman Ibn Habib daga cikin malikiya yana cewa man fatatu salatul idain duk wanda sallar idi ta kubuce masa fala ba'sa an yajma'ahuma ma'a nafarin min ahlihi babu laifi ya zama shi da iyalansa su sallar idin tare wannan magana ce wani waɗannan malamai amma imamu Abu Hanifa da sauran ahnaf kuma wannan shi zabin Ibn Taymiyyah da sauran wasu daga cikin malamai suna ganin a'a sallar idi sallah ce ta jama'a bai kamata kawai mutum ya zo ya zauna ya ce zai sallar idi dan ta kubuce masa ko kuma saboda wata corona ko wani abu ba ya ce zai sallar shi daya sallah ce da ake bukatar jama'a tare da ita in ba kan sa wannan jama'a din to a hakura a je a ci gaba da kamar bari kawai wannan shi zabin Ibn Taymiyyah da wasu daga cikin malamai saboda haka dai maganar haka dai take a wajen waɗannan malamai suna ganin saboda sallah ce ta jami'i kamar sallar juma'a ce idan baka same ta ba ai baka cewa zaka sallar juma'a ita kadai sai dai kaje ka ce zaka yi sallar azhar ko abu irin wannan to ita kuma sallar idi in ka ce zaka yi babu wata azhar ba azhar ce ba zama da haka in ka ce sai dai ka ce zaka yi wata wani abun kuma ko ka yi sallar walha ko wani abu amma dai ba yi sallar ka to kaga ita ashe kaga ana bukatar taruwa kuma gaskiya wannan ra'ayi ni yafi mun karfi ace sallan sallan idi sallah ce ta jama'a in ka rasa ta to kaje kai wani abin akwai kabar bari da ubangiji ya sharanta mana dama mi idan baka same ba shikenan idan sallan idin ana buƙatar azuni a jiradin juna kuma a tarayya in ba samu ba shikenan sai a hakura banda wannan sai magana akan kabar bari da ake yi ina ganin wannan shine zama karshen abin da zamu tattauna a babun nan kabar bari da ake yi wai gudanar ake yi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar da muke saba muna yi mi bakwai a shaka farko mi biyar a raka ta biyu to me mazhabin malamai a wannan masalar me yasa bayin da suke da shi a takaice kware da gaske zamu faɗa maganar ta da faɗi kware da gaske malamai suna sabani a wannan babi amma dai galibin malamin Madina daga ciki kuma akwai Imam Malik a ciki kuma Imam Ahmad wannan shine kusan ra'ayinsa sun tafi akan cewa mutum in za a yi sallar Idi za a yi kabar bari guda bakwai a raka'an farko tare da kabbara ta harama kaga in ka hada ta zama bakwai in ka ce kabbara harama kuma wato kabbara shida haka za a yi ta za kuma a yi biyar a raka'a ta biyu idan ka cire kabbaran tasowa in ka hada kabbaran tasowa kuma ta zama shida to wannan shine mazhabin galibin malaman Madina insu Imam Malik kuma shine galibin mazhabin sahabbai Imam Shafi'i shi yana cewa za a yi kaba bari da guda takwas a farko za kuma a yi guda biyar a ta biyu Imam Abu Hanifa shi yana cewa a yi mazhabin shi in ta iraki ce a yi hudu hudu haka ko biyu to wannan duka a me hujjar su Imam Abu Hanifa kuma akwai riwaya da take cewa ayi biyar a ta biyu kuma ayi uku ya da wannan riwayar tashi malaman wasu lokacin malaman ahlul ra'ayi ɗin Iraki su kuma suna cewa ayi hudu hudu wanda shi mazhabin Imam Abdullahi dan Mas'ud da kuma wato almajiransa irin su al-Aswad an-Nakhai irin su Masruq ibn al-Ajda su suna cewa ayi hudu hudu kaga banda kabaran harama banda kabaran harama in kai hudu sai wata raka in kuma banda kabaran tasowa ka ƙara yin hudu wannan shi guda takwas kenan in ka hada kuma da kabaran harama kaga ya zama tara in ka hada hada kabaran tasowa kuma kaga ya zama goma wannan shine mazhabi na Abdullahi dan Mas'ud wannan da an gina shi ne akan sabani na yanayin da sahabbai suka koya mu kowanne shi yasa Imam Abubakar yake cewa kowanne akai wannan tayi kowanne akai idan ka je wani gari ka ji su kabarbarin su ba bakwai suke yi biyar ba inda kai ka saba to wannan duka akwai wato burbushi na ilimi akan wannan masala wannan idan aka yi haka to wannan duka babu laifi dan akwai riwaya ma da take cewa kabar bari ne kamar ta ita ce dai ta guda hudun nan kabar bari kamar ta sallan jana'iza to amma dai abin da yafi tabbata daga aikin ma'aiki shine aikin waɗannan da muka saba yi a kasan nan wannan shine yake da goyen bayan hadisai da manzo Allah kusan kamar da na shafa da akwai wani abubuwa za a ga manzo Allah shi ga sunnansa da yafi wakana akan ta to amma kuma wasu daga cikin sahabbai sun yi wasu abubuwa ya basu ala sa'ati wal ijza yayi idan suka yi babu laifi idan ya karara su akan haka to ya irin wannan idan ka samu wani yayi wancan din ba za ka ce ba za ka masa inkari ba amma dai kuma sunna wance za a fa yi wace kuma za a fa cewa ta falala kaga shakkawa sunna ta manzo Allah ta falala wanda kuma wannan shine mazhabi na Imam Ahmad da kuma mazhabi na Imam Malik ibn Anas da kuma mazhabi na mutanen Madina riwaya ta tabbata a cikin Muslim da Imam a cikin Sunan Abi Dawud ta hanyar Ibn Wahab da kuma ta hanyar Qutayba ibn Sa'id Abu Raja al-Baghlani dukkan su suna ruwaitowa daga shi Qutayba yana ruwaitowa daga Uqayl shi kuma Ibn Wahab yana ruwaitowa daga Khalid ibn Zayd al-Misri dukkan su biyu daga Ibn Shihab Muhammad ibn Shihab az-Zuhri daga Urwa ibn Zubair daga Aisha radiyallahu ta'ala anha anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fil fitr wal adha tace manzo Allah ya kasance yana yin kabbara a sallan karaman sallah da babban sallah fil ula a raka'an farko sab'a takbiratin kabar bari guda bakwai wa fit thaniyati khamsan akuma ta biyu raka'a wato kabar bari guda biyar kaga wannan shi tace aikin manzo Allah wannan isnadi ne hasan saboda wannan silsila ta Amr bin Shu'aib a isnadi ne hasan saboda Ibn Lahiya ruwaya wanda suke ruwatowa shine Qutayba ibn Sa'id Abu Raja al-Baghlani da kuma Ibn Wahab ruwaya su daga suke daga Ibn Lahiya ruwaya ce tabbatacciya kama ita wannan ruwaya ce sahihiya saboda su sun ji hadisin ibn Lahiya lokacin da yake gariya ga rabbinsa bai samu sukurkucewa ba. Sannan kuma ruwayan tana akwai ruwaya da take masa sheda, ruwayan tana cin Musannab ibn Abi Shayba da kuma Sunan Abi Dawud, ruwayan Abdullah ibn Abdurrahman ibn Ya'la al-Ta'ifi daga Amr ibn Shu'aib ana abihi an jaddihi daga kakansa Abdullah ibn Amr ibn al-As cewa manzon Allah yayi wato kabar bari guda 12 yayi da sallan idi saba'an fil ula bakwai a tafarko wa khamsa fil akhirah kuma biyar a tabi, kaga wannan diya tabbata daga aikin wadannan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka abin da yafi kabata a wakanar a aiwatar, kaga wannan shine aiki na manzon Allah, ayi bakwai sannan kuma ayi biyar. Kuma wannan shine ake ruwaitowa daga manyan sahabbai irin su Abdullah ibn Abbas, ruwayan tana cikin Musannad ibn Abi Shayba, ina rubutawa daga Waki' ibn Jarrah al-Ra'asi daga Ibn Jurayj Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj daga Aba ibn Abi Rabah daga Ibn Abbas cewa yana yin kabar bari guda 13, kabar bari guda 13 guda bakwai a ta farko guda 6 kuma a ta ƙarshe, wato anan kaga ya hada hadda kabbara ta tasowa, shi yasa kaga ya ce guda, amma 12 ne, biyar in ka cire bakwai in ka cire kabbaran Araba, guda 6 kuma biyar din to in ka cire kabbaran tasowa, kamar yadda wannan tace ruwayan Ibn Idris daga Ibn Jurayj dukkan su suna rubutuwa daga Abu Ibn Abi Rabah daga Abdullah ibn Abbas. Sannan kuma wannan ita ce abin da ake rubutu daga Abu Huraira, shi ma ruwayan ta ce Ibn Abi Shayba ana rubutuwa daga Ibn Idris daga Ubaydillah al-Umari daga Nafi' daga Abu Huraira da sauran manyan magabata ne, wannan shi ake ruwaitowa. Akwai ruwaya da ake ruwaitowa ku lokaci da su lokaci ko da to masha Allah ai zamu iya karsawa. Akwai wata ruwaya da take cikin Sunan Abi Dauda, bayan ya gama kawo wannan ruwayoyin sai ya ukunta ruwayan da ya kawo da wannan ruwaya, ruwaya ta Thauban daga Maqul Ash-Shami daga Abu Aisha daga Abu wani sahibin Abu Hurairah aka faɗa, aka ce ya rubuto daga Abu Musa al-Ashari da Hudhaifa cewa wani Sa'id ibn al-As ya tambaye su akan sallar Idi, sai shi wato Abu Musa al-Ashari yace kawai yayi kabbara hurhudu kamar sallar jana'iza. To wannan ruwaya ruwaya ce dha'ifiya a cikin ruwayan shi Thauban, dama ya sahibin manakir ne ya rubuto ruwaya barabul bayar ruwaya. Sannan kuma shi Abu Aisha majhul ne, ba a san yi gwaye shi ba, bakin nace adalarsa ba. Sannan kuma wato akwai kuskure ruwaya, kuskure ce ma ruwaya da kace kan ta saba da abin da aka ruwaito cewa wannan asalin abin da ya faru Abdullahi, magana Abdullahi dan Mas'ud ce ba magana manzo Allah ba, magana Abdullahi dan Mas'ud ne. Haka aka ruwaito cewa wannan Sa'id ibn al-As ya je ya tambaya su ya za a yi sallar Idi, a ciki akwai Abu Musa al-Ash'ari, a ciki akwai Hudhaifa ibn al-Yaman, akwai Abdullahi dan Mas'ud. Sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce tukabbiru arba'a takbiratin, zaka kabara hudu, wa taqra'u fatihata al-kitab, in kaga magana kan ta fatiha ka cigaba da ya cigaba da ga mishi yanda zai sallah. To kaga wannan ya tabbata Ibn Abi Shayba yana rubutuwa da sanadin sa ta hanyar wato al-Qurdus Ibn Abbas al-Taghlibi, kana kuma yana rubutuwa ta hanyar Abu Saka Sabi'i daga Abdullah ibn Abi Musa al-Ash'ari daga Muhammad ibn Ibrahim, wannan hanyoyi duk da akwai dan rauni amma kuma sun tabbata zuwa ga Abdullah dan Mas'ud. Kuma wannan shine mazhabi na Aswa al-Aswad an-Nakhai, shine mazhabi na Mas'ud ibn al-Ajdad, da yawa daga cikin almajan Abdullah dan Mas'ud sun sa cewa ai hurhudu. To kaga abin sa ce in ka ce ai hurhudu ma babu lifi, Abdullah dan Mas'ud ya ce ai hurhudu a daidai lokacin da akwai Abu Musa al-Ash'ari akwai Hudhaifa ibn al-Yaman, inda ya saba da su da sun san da ba za su bari ya bada wannan fatawan ba, saboda a lokacin da zai nemi wannan fatawan suna ganin Abdullahi dan Mas'ud mai ilimi ne, sai suka ce shi ya bada fatawa suka yi mishi ladabi, da kuma sahabbai suna wannan ɗabi'ar, in sun ga akwai wanda fi su ilimi wataƙila ko suna girma ma shi, sai su to shi ya bada fatawa su sai su shiru, to sai zai bada fatawa ya hudu hudu, ba shi kaga kamar yadda Imam Ahmad yake cewa kowanne aka ambaye da shi wannan babu laifi, ana kan wata shari'a da aka samu daga waɗannan magabata, duk da a yanayin sunna abin da ya fi wakana shi ne kamar yadda muka faɗa a yi guda bakwai a farko kuma a yi guda biyar, wannan shi ne sun aikin da manzo Allah da ya fi wakana a kansa. In kuma wani ya yi aka san haka to kai masa inkari, wannan babu laifi insha Allah ta'ala. Ikhtilafu tanawwu ne, ba wannan ba ikhtilafu tadad ba. Sai abu na ƙarshe da shi ne insha Allah za mu ƙarshe, za mu wato karkar wannan babi, shi idan aka zo a yi wannan kabar bari za a dinga daga hannu koko idan kai in ka ce Allahu akbar kabar harama shikenan ba sai ka daga hannu ba jumhurin malamai su suna cewa daga hannu sabanin mu abinda kaga yafi wa kana mu abin malikiya mashhur mazhabin malikiya ba mu cewa daga hannu daga mun mu ce Allahu akbar shikenan kawai za a ce Allahu akbar ragowa ba sai ka daga hannu ba amma Abu Hanifa Ahmad ibn Hanbal da mazhabinsa Imam Shafi'i da Shafi'iyya da kuma ruwaya ce daga Imam Malik ita shi kansa ruwaya ce daga Imam Malik yana cewa idan za ka sauran kabar barin duka za a yi za a duka daga hannu ruwaya ce daga Imam Malik sai kuma ruwaya mashhuriya da take mazhabin Imam Malik mazhabinmu shine wanda ake cewa wato kar a daga hannu to dai kowanne mutum yayi yana kan wata shari'a da kowanne mutum yayi idan muka ce a daga hannu to saboda wannan shine ra'ayin jumhurin malamai kuma sauran umumun hadisai suna mara mishi baya hadisin Wa'id ibn Hujr da hadisin Abdullahi ibn Umar duka sun nuna cewa manzo Allah yana daga hannu a cikin kabarbari da yake yi yana cewa ya yarfa'uha wa yarfa'uhuma fi kulli takbiratin yukabbiruha yana wannan a sallah ne baki daya aka rawaita cewa manzo Allah da yayin da yace Allahu akbar to yana yin kabarbari hadisin Abdullahi ibn Umar da kuma hadisin Wa'id ibn Hujr to kai idan mutum kowanne kabarbari ya daga hannu to duba da wadannan akalai da aka zo duk wannan babu laifi idan kuma ya aje duba da cewa akwai wurayen da mazali aka fi samu ya fi daga hannun wasu wurare kuma bai cika daga hannun ba inda aka fi samu shine kabbaran harama da yayin da za a tafi ruku'i da yayin da aka dago daga ruku'i wannan an fi samu wato mazali ya fi daga hannu a wannan wajeje to ragowan kuma sai aka tafi da sauran kabarbai da muke na sallar idi aka tafi da shi irin wannan matafiyar kamar yadda wannan shine mashahurin mazhaban malikiya to shi ma dai wannan duka babu laifi duka idan wanda aka yi to ana kan wata shari'a duk da dagawa din to gaskiya ga dukkan malamai ne sun fi tafiya zuwa ga cewa a riga dagawa din wannan shine ra'ayin jumhurin malamai Hanabila Hanafiya Shafi'iyya da malamai in ba ruwaya ce kuma daga Imam Malik wala haka Imam Malik yana da ruwaya da take tana cewa daga din an ga wannan dagawa to ka a ce ya sa amma malikiya to wannan shine wato karshen abinda zamu karanta a wannan babi da muka dade muna ta kito karatu a cikin sa babi na sallar idi insha Allah muka zo wani satin zamu shiga cikin satin kusuf shi kuma kai tsaye mu ji tsarabar da malam ya kawo na hadisai mu karanta kuma mu ji abin da ke cikin su na fiqhu abin da muka tarjida Allah ya ba mu lada abin da muka kusku Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
janaza
na eh sallan janaza cewa za a daga hannu shi ma ta shiga cikin wannan magana eh ko a daga hannu ko a daga wannan duka wannan babu laifi in an dagawa da jumhur su sace a daga din yawa kamar harama kusa ita haka gaskiya ne
kissa
da
a wani matsayi take
kissa
ana daukar ta a farilla ko sunna ko misali
ban gane kissa ba
an kawo kissa
eh
za a ce abu kaza abu kaza ya
fa a ai ba ta ce to
eh
ana danganta ta da hadisi ne ko farilla ko misali
eh to ai kamar mun tangane
okay
kissa da ake kawowa a matsayin cewa wannan za a amfani da shi a shari'a ko ba a amfani da shi shari'a ba idan kissan daga manzon Allah ne kai tsaye wani ya zama shari'a ai inda shi komai na shari'a ce da zaman sa da tashin sa da baccin sa da meye da shari'a ce idan kissa ce daga manzon Allah kuma ta tabbata kissan ta tabbata da igiyan tarihi cewa lalle manzon Allah ya faɗa to wannan ta zama shari'a in kuma kisa ce kawai waje take dama can wasu daga cikin aka samu makabata suna yi ne to sai a juya a duba sauran kuma hanyoyi na shari'a idan akwai abin da ke mara mu wani abin baya shikenan in kuma babu abin da ke mara mishi baya shikenan sai zai zama fitawa ce ta wani malami shi kadai kuma ma ba ta zama tabbata ba zuwa ga shi wannan malamin kaga ba zai zama hujja ba to wannan shine abin da insha Allah wa alaikum salam wa rahmatullah
wurin tafiyar da ihramu na kan
Allah
in insha Allah akbar
eh wannan in za a tana shafata salatin nabi duka wannan wajen da ya halalta ka fara cewa Allahu akbar sannan ka daga hannu ko kuma kai daura da Allahu akbar ka daga hannu din duk wannan yayi babu lifi insha Allah ya halalta
lokacin da liman zai ji inda ce Allahu akbar ya tafi sai ya ji ya ce Allahu akbar sannan kuma ku da kuke tsaye za ku bi shi ko kuwa da ya fara Allahu akbar din za ku
to shi
kamar akwai misinterpretation na wannan
shi hadisi na abinda wannan hadisi da muka ina jin gashi hadisin ma da muka baro shi abinda ya tabbata aikin magabata su ba sa wato bin manzon Allah sai yayin da ya riga ya yadda ya zauna ya sujada eh wato wannan shine asalin hakikanin biyayya ga shi wato lima amma malamai ko suna cewa idan ya zama ba wai ka riga shi bane sai da ya dan riga ya fara yi sannan ka bi shi to wannan shi ba sa bata sallar mutum wannan tayi amma dai hakikanin abinda su magabata suka riga yi shine wato sai ya riga ya manzala ya riga ya sauka to sannan kuma su za su bi shi to kaga aikin yana tsaye ya je ya tafi sujada ya fi wahala akan zuwa rukui in har zuwa wajen sujada an ce sai ya riga ya tafi sujada din sannan kuma su suke bin shi shi kaga shi suna jira shi ne sosai ba suna wato gaggawa ne wajen bin sa ba ina da makanta wannan hadisi a baya inda za a iya tunawa ta ba su ci sashin aji anan ne da mun karanta hadisin ya zama kanin liman kwarai da gaske kwarai da gaske ya zama kanin liman
yanayin liman din shi ke kawo wani yana da jinkiri na wani jiki zai ce Allahu akbar ka hanya kai ko sai ku ga cewa ai ya ma kai
hadisin al-bara hadisin al-bara ibn azib ne hadisin al-bara ibn azib yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'a Allahu liman hamidahu manzo Allah yace sami'a Allahu liman hamidahu lam yahdi ahadun minna dha'rahu ba wanda zai kalmasa bayan garan bayansa hatta ya qa'a rasulullahi sajidan sai manzo Allah ya fadi yana bi sujada thumma naqa'u sujudan ba'dahu sannan daga baya sai mu bi shi muna bi sujada wato kaga ba matasuwa kawai haka nan wuf mu sauri ba mu kalmasawa mu ce daga lace sami'a Allahu liman hamidahu kaga ya riga ya tafi to mu ce bazan bari mai zama ratan da muka bashi babu yawa a'a sai ya riga ya fadi ya tafi sujada din baki daya sannan kuma kuma zan bi shi wannan shine hadisi al-bara ibn azib ya ce asihaini shi ma to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh